da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro. Shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31, da kuma 41. A birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a nan Jamhuriyar ta Nijar da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. Duk ranar Alhamis shirin yau da gobe yana yada zango a kasar Kamaru tare da wakiliyar mu a can Maimunatu Sadu wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. Sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barka masu sauraron mu, da fatan kuna cikin koshin lafiya kuma muna jin daɗin kasancewa tare da ku a wannan shiri na yau da gobe, da kuma muna jinjina muku da irin gudunmawa da kuke badawa na kasancewa tare da mu. A yau dai za mu zo muku da labarin wasu magidanta wa'inda suka zauna tsawon shekaru 38 kuma suka samu 'ya'ya 5 da kuma jikoki. Messi, sa'annan kuma ita uwar gidan sunanta Mama Denise mai shekaru 55. Papa Thomas kuma yana da shekaru 62. Kwatsam aka nemi Mama Denise ba a ganta ba inda tsawon watanni 5 saboda mai gidanta yana ta neman ta ruwa a jallo, amma sai yana yi mata wani zato daban wanda wannan lamarin dai ya tada hankulan mutane sosai. Mun saurari dai bayanan da yayi mana wannan magidancin mai shekaru 62. Yayi retire, yana nuna damuwarsa dai matuka a yadda muka ganshi.
Waye kuma elle affiche déjà un grand mépris à mon encontre parce que son problème.
Yayi mamaki matuka, da tace mini ba za ta iya zuwa da ni kawai ba, bana iya barci ba tun da ta bar gida har na shiga yanayin damuwa, saboda ni ina da hawan jini ba zai iya zama ba ba tare da matata a kusa da ni ba.
Parce que moi je suis hyper tendu, je ne peux plus rester sans ma femme à côté.
Wanda anande mun samu makwabcin shi da shi ma yayi mana karin haske game da wannan lamarin.
Babu sereinement avoir les traits.
Mutum ba zai iya samun kwanciyar hankali ba cikin wannan yanayin. Kana gani ma a fuskar sa bai dace ba, bai kamata ba. Magidancin yana kira ga uwar gidansa da ta dawo. Da zo mu je ga hukuma a raba auren, sannan tana iya fada wa alkali cewa ba ta son zaman wannan auren kuma. Ina kyauta ta zaton cewa tana cikin wani coci ne, kuma ina kira ga mutum da yake ajiye ta a wannan wajen ya saba wa ka'ida saboda tana da aure kuma tana da yaya. Tun watanni biyar da mama Denise ta bar gida, mun gamu da ita a kasuwa saboda mu ji ita ma daga bakinta game da wannan zargi da mai gidanta yake yi a gare ta.
38 ans de souffrance sous toutes les formes.
Cikin wahala,
il y a des gens qui sont en train de se faire.
Ban ma da lafiya, ya kamata na yi taka tsantsan da lafiyar jikina. A halin yanzu dai wannan uwar ƴaƴan mai shekaru 55 tana kula da kanta dangane da aikin gida da ta samu na wucin gadi, kuma ta ce a shirye take idan hukuma suka neme ta za ta amsa kiransu.
En justice,
je veux me présenter.
J'ai aimé mon mari, j'ai aimé mes enfants. Quand une grand-mère laisse ses petits-fils, c'est la douleur. C'est la douleur, je vous dis.
Sauraronmu, kun ji daga bakin waɗannan magidantan halin da suka shiga ciki. Da fatan kun saurare su da kunnen basira. Kawo yanzu kuma za mu je mu ji ra'ayoyin wasu magidantan game da wannan lamarin din.
Alhamdulillahi ala kulli hal, alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To abinda zan ce na farko dai, tunda ba ban san ka'idodi na ƴan uwanmu wanda muke tare da su, wato wanda ba musulmai ba, bazan iya ce na san komai daga gare su ba, saboda yanayin su da zamantakewan da suke yi ya dan sha bamban da namu. To zan mai da wannan tambaya da kika yi min akan ƴan uwanmu musulmai, saboda hakan yana faruwa da mu a cikin musulmai, ma akan iya samu abu hakan nan fiye ma da haka. Shin me ya kamata wannan matan ta yi? To da farko dai Allah subhanahu wata'ala ya tsara yanda za a yi zamantakewa aure, ya gaya mana abubuwa da ya kamata a samu a cikin aure. To auren musulmi da na Krista duka aure ne, saboda malamai sukan cewa ko da mutane ba musulmai ba ne suka zo suka musulunta, to ba za a fasa ki ɗaura aure ba, wannan auren da suka yi ya riga da ya inganta, kenan aure aure ne. To abinda ya kamata a gurin mace in ta so mu irin fuskantar abubuwa haka, tun da wuri ake so a tsaye da shi, saboda tsawon shekara 30 ba kwana 30 bane a ce ana musguna maka, ana cutar da kai, ko kai ne damo saurkin haƙuri. Akwai ranar da haƙurin zai gagara, akwai ranar da zaka ji kwata-kwata wannan yanayin baka san shi. To abin da ya kamata tun da farko a dakatar da wannan abin, kada yi nisa. Yau ne miji ya dauki hannu ya mare ki, ya zo ya lallashe ki ya wuce, gobe ya kara, jibi ya kara, to lalle fa zaki zanto masa ko da yaushe, in bai da kekin nan ba zai ji dadi ba. amma ya da keke so daya kin dauki mataki kin nuna masa cewa ke ba ganga bace kin dauki mataki kin kawo magabata to insha Allah ina ganin cewa dai mutumin nan zai gyara amma idan aka bari aka ja tsawon lokaci to dole za a samu matsala kuma Allah subhanahu wataala yake cewa ashuruhunna bil ma'ruf wato maza fa su ma yana da kyau a karantar da su abin da ya shafi zamantakewa ba wai mace kadai bace za ta taiwa miji biyayya da sauransu eh mace za ta yi biyayya amma akwai inda Allah ya sassauta wato mace ta zamto maka kamar kawa a wani lokaci ta zamto maka yar uwa wani lokaci za tana iya zama maka uwa saboda me saboda junan ku kuna zaune da juna dole ne wani sai a rinka sanja fuska wata ranka ma abokiya a rinka tausaya wa juna Allah ya ce ku zauna da mata da kyautatawa
alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wajiya maimuna da fatan an yi lafiya ina gajiya to naji wannan mamduhi da kai zoyin da shi kuma a gaskiya abin dubawa ne musan cewa a zo a zauna a zo a saba ne rayuwa haka ne kuma mutanen da suka wato ibi sama da shekara 35 da jikoki to kenan su ne ya kamata a ce sun zama malamai wato na fannin aure na fannin rayuwa na zamantakewa to yau idan kuma an ga kuma kuskure wato tare da wannan rayuwar nasu a gaskiya wannan abin tashi hankali ne ya kamata a ce ayi taka tsantsan sannan a kawo wato abin da za a kawo kan wannan na farko dai mun san cewa ha dai sun yi sama da shekara 35 kuma tana hakuri tana zaune da shi to kenan shi din ma ba za a ce da shi mutum ne mara adalci ba saboda in ba da don haka ba da wannan shekarun ba za zauna ba za zauna ba to kenan ya zauna kuma ya dauki dawanyenta sun zauna sun rayuwa mai kyau amma ko me zai bace mutum a kowane lokaci za a iya ce wata kila akwai rashin fahimta da wannan kudin da ya dauka kila wato laifin da yi bai ga ya mata tabbas ga abin da nake so yin da wannan kudin ba to kila kuma ita kuma mace dama hankalinta guda ne ha idan wannan hankalinta ya juya akan cewa wannan kudin fa wato kaman ya raba ne ya bannawa ne jaka 100 shi kuma nashi ne jaka 700 da 900 to kinga idan ta sa wannan akan ta ko kuma wannan kudin ya dauka fa saboda yaje ko ya karo aure wannan duk abu ne da mace za ta iya wato sa wa akan ta shi kuma ta zauna kuma kan wannan wannan rashin wato bayanin da yake da yazo mara da shi wannan zai ya haifan wannan abubuwa haka to saboda haka abinda zamu ce wannan tafiyan ta daidai ne dama a duniya idan aka yi maka abu ya kamata a ce a nuna bakin cikin wannan abu saboda duniya su ji kuma su ka maka mafita tafiyan ta ina ji a lokacin da shi yake yafi bukatan ta akan duk kuma duniya ba mai kuma daukan dawane shi in babin ba matan shi ba a halin da yake nan in da tafi wannan zai da mishi hankali wata kila ya san cewa wannan fa matan nan fa ita ce farkon mutum da nake da shi a rayuwa saboda haka ni ma zan nemi yafiya akan abubuwan da nayi mata ko kuma abin da na sa ta tayi fishi akan a zauna daidai to wannan gaskiya ina ji ita kuma in tayi sabo tunani ya kamata a ce an zauna ne an yi tsari rayuwan yanzu saboda suna karshen rayuwarsu ko da a ce shekaru 20 yake da shi ta 15 ai sun suna da sama da shekara 50 kenan to kenan ma mutum da aka ce mai tafi ritaya wato kina yana da sama da shekara 60 to kenan wato wannan ba lokacin da ya kamata a ce sun kuma koma a cikin kuma rayuwar da wanda suka fara rayuwar aure suke yi ba yau ina ji wannan abunin da za a nemi inda za a sasanta su a gaya musu a nuna musu abubuwan da ya kamata saboda yau ƴaƴan su duka ko da ba komai ba ƴaƴan su ganin su suna tare nan wannan ma zai ba su karfin gwiwa su ma hakura wasu a gidaje aure su ba ma ƴaƴan su kai ba duk mutum da ya ji mutane ne suka tsufa a cikin rayuwar aure to za su dauki wannan akan misali su kuma su daure su jure duk abin da yake wucewa saboda su ma su yi wannan rayuwa kuma su dade a cikin wannan rayuwar to saboda haka abinda muke so dai abu ba bai baci ba saboda har yanzu a cikin bacin rai ne kowa kuma na nuna bacin ran shi shi din kuma wada kila yana zarganta cewa ko ta tafi nan akan cewa ko ta ji maza a'a wannan duka cikin bacin rai ne namiji in yin cin siyan baci ba abinda bai tuna ba
musamman kuma matan shi wato wannan kishi zai sa shi wannan maganganu saboda haka ina ji ba kaman wato su duka Allah ya ba su hakuri Allah ya yi zuciyar su su kuma su koma a daidaita su a cigaba da rayuwa
ke cewa matan su sutura ne a gare ku kuma sutura ne a gare su kenan namiji yana bukatar mace mace na bukatar namiji duk abin da namiji yake so na kyautatawa wallahi ita ma mace tana bukata duk wani abu da aka ce mace ta yi wa miji na kyautatawa to ita ma tana bukata kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa walahunna mithlu allazi alaihinna bil ma'ruf wannan shine abin da ya dace mata kada su yadda tun farko idan ka bari bahaushe yace karatun yana danyi ake tankwara shi idan ya bushe sai dai ya kare miji ya so madukan ki ne mi magabatan shi ni fa ba ganga bace ni bazan iya rayuwar aure da duka ba bazan iya rayuwar aure a haka ba in zai gyara bismillah in ba zai gyara ba kuma to wata zaki ga za ta iya hakuri da dukan da kuma ita bata damu ba wata kuma ita ba za ta iya hakuri ba to wannan shine abin da ya dace tun farko amma an bar abu har ya ja tsawon lokaci shekara 1 2 har zuwa 30 da abu to abu ne mai kamar wuya koda a ce ta koma wannan gida a ce wai an gyara wannan al'amarin cikin sauki wannan shine abin da zan iya fada kuma ni ka a matsayina na mace wanda gaskiya bana fatan ma a ce irin haka ta same ni namiji da duka a gaskiya ba namiji bane ba abin da yafi a zauna a tattauna a gyara matsaloli tunda har duka ya kai ga tabo da sauransu har tabon ma yana nan har a yanzu to abu ne wanda gaskiya wata idan tsautsayi ya faru za a iya rasa rai ko kuma za a jigata to ni dai gaskiya irin waɗannan matan ban san wani irin shawara zan ba su ba amma a matsayina na mace ni gaskiya ba zan iya aure da ake duka na ba wannan shine wato abin da zan iya fada sannan game da kudin sa kuma wannan yi kokari ya zamto maza su yi kokari su zamto masu kyautatawa don ta yi magana game da cewa yana da rashin lafiya yau wanda zai zauna ya jinyar ka ina laifin ka kyautata masa kuma a irin kudin da ya samu wannan kudin da ya bata gaskiya be bata wani abin da zai kara karfafa mata gwiwar zama ta kula da shi gurin lura da shi da wannan rashin lafiyan ba to Allah ya sa mu dace Allah ya gyara mu ya gyara mana zakatun mu
Allah ya sa mu gode tare mu tsira tare.
Nagode da bani dama akan wannan tofa albarkacin baki na akan wannan magana. A gaskiya a matsayina na uwa kuma matar aure idan irin abu haka ya same ni ya kamata zan mai da hankali ne zan nitsu. Ta yaya domin na farko idan ka riga ka yi shekara daya da namiji shekara biyu uku hudu biyar to kun riga kun zama daya kun yi jike ka riga ya kasan halin wannan namijin me ya kamata ka yi duk abin da zai maka sai ya zama shafan mai musamman ma idan kun haihu sai ya zama maka shafan mai yau wasu mazajen din da dama za ba su miliyan fiye da miliyan zaki ga cewa ba zaki taba maganin cewa ba zaki taba ganin wannan kudin din ba kai sai dai ki ga takarda cewa an karbi kudi kaza to wannan ya nuna miki ma ya dauki dan jaka dare aka cikin miliyan nake tsamman takwas ko to kin gane me ya kamata ke kin yi so ke zaman ki ke domin duk inda kika ce zaki fita kije ki yi wahala na waje gara miki wahalan aure da a ce zaki je ki yi wahalan waje ni anawa ganin anawa kuma tunanin a matsayina na uwa idan kuma ya ce ta fito akan cewa mijinta ga abin da ya mata wannan halin zan maido da ita dan ce mata ta koma ta je ta yi zaman aure dama aka ce aure zama ibada idan duk abin da aka ce maka ibada ne ba abu bane da za a ce ana yin shi a cikin sauki dole za ka yi hakuri ka rufe ido ka ji ka gani kaman baka gani ba ki ji kuma kaman biki ji ba to ya kamata ina kira ga mata da mu yi hankali mu san me muke so mu san me muke nema zaman aure ba zaman wasa ba abin wasa bane aure ba abin wasa bane shawaran da ko kuma ce albarkacin baki ne zan dan tofa akan wannan batun kenan Allah ya sa mu dace Allah kuma ya hada mu da mazaje na gari wanda za su so mu su kaunace mu dan Allah ba don abin da muke da shi ba ko kuma ba don mu ba
zamu je hutun dan takaitaccen lokaci idan muka dawo zamu dora
ne alkawari ba dan baki ba ke ma ke fadan ba ka bar ni ba
Sallama da ku masu sauraro za mu leka bangaren kwalama.
To masu sauraron mu, yau kuma za mu je mu saurari Hajiya Zainabu me za ta sanya mana a cikin tukunya. Hajiya Zainabu gare ki muke.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ne ke so ka muke yau. A kiran shi Inisi. A to nama ne da ake yanka shi ƙanana-ƙanana amma ana so shi dogaye. Ƙanana-ƙanana ba wai tsayi diya ba. Wato dogayen ne amma ɗan daidai daga jijiyu haka. Zan yi yanzu duk abin da ake bukata a ciki. Ana bukatan albasa, tumatur da wabo, ana bukatan puwavron. To ganin kuma ana son dayakin kanshi shi ma ana bukatan shi a ciki da mai. Yanzu zan nuna muku yadda ake girka shi. Ana bukatan ma in tafa nuwa, in tafasa naman din da kyau, in tafasa shi ya nuna da kyau, bayan tafasa shi ya nuna da kyau, yanzu dauki nayin da su tumatur, albasa da su ganyayyakin kanshi nan duk zan yanyanka su. Amma ganyen kanshin zan saka shi daban, shi wanda nake ga muku puwavron nan shi ma daban zan yanyanka su, shi tumatur kuma da albasa da tafarnuwa shi kuma daban ne. Muna ne na tafasa nama, san yanyanka shi ƙanana-ƙanana zan yi tumatur da albasa zan saka shi a wutan soye shi da kyau. Bayan na soye shi da kyau, yanzu zan ɗauki nama. Dan ɗauki naman ɗin don shi ba a soya naman ɗin shi, in ya riga tafasa ya ƙafe sosai ɗan romo-romo shi ne mai kaurin nan. Yanzu shi in juya tumatur a ciki, bayan tumatur ya soyu a wani abin nan daban ko kunyan da ake soya wani tukunya dai daban dai kamar da ake soya ƙwai a cikin nan. Bayan na gama soyawa yanzu sai in haɗa shi, bayan na haɗa shi shi wanda nake faɗa puwavron nan da su ganyayyakin kanshin nan yanzu shi ma daban zan yanka shi. Bayan na haɗa shi sosai daga na saka bai daɗe ba, shi in zuba wannan kayan kanshin ɗin a ciki. Yanzu shi in haɗan bayan ya ɗan soyu kaɗan shi in sauke. Bayan na sauke yanzu ya yaci wannan da dankalin nasaran da ake kira. Yanzu zan yanka dankalin nan saka ruwan shi don ruwan shi nan ya fita ciki. Bayan na yi wannan shi in soya, bayan na soya dankalin nasara da shi za a iya a ci, amma shi ma za a iya a ci da shinkafa, amma da za a iya a ci da soyayyen fulanti, shi ma wannan in girkin da zan kawo muku yau na malama.
To madalla Hajiya Zainabu, godiya muke yi da wannan, da fatan kuma masu sauraronmu sun ci sun sha. A nan dai za mu naɗe taburman wannan shiri. Sai wani mako, idan Allah mai kowa mai komai ya so, za mu zo muku da wani sabon batun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
A gai da Maimunatu da Tawagatta. To masu sauraro, a nan za mu ja labulen shirin a yau. A madadin Maimunatu Sadu da waɗanda ake jinjiri su a cikin shirin, sai kuma Yona wa Maimuna Bindu da ta daidaita mana sauti, Aisha Mu'azu ce take muku sallama daga nan birnin Washington.